الله الرحمن الرحيم ويطاف عليهم بآنية فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الله سبحانه وتعالى وجل يقوم لوكتي دنتي غودا تفسير القرآن مي جرما أوانا مسلتي مع البركة كما منا نتكن سورة البقرة وانا شين درسهم ونبير أسكن سورة البقرة يوزامتي غودا فدع الله سبحانه وتعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
الله سبحانه وتعالى كتوى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا kamar yadda muka sani satin da ya wuce mun bayani game da labarin yan aljanna, kissa annabi Adam da shi da Hawwa da Iblis, yadda Iblis ya musu makirci ya fitar da su daga aljanna. Allah subhanahu wataala yake ta kunna abidu minha jami'a, ku hita gaba daya daga cikin aljanna, jami'an ku duka gaba daya, da annabi Adam da Hawwa da shi Iblis. Allah ya ce gaba ɗayan ku kun fita. Fa in ma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya, idan shari'a ta tazo muku faman tabi'a hudaya, duk wanda ya bi shari'a ta, fala khawfun alaihim wala hum yahzanun, to babu fargaba gare shi kuma ba za a yi baƙin ciki ba. Kenan Allah subhanahu wataala galibi dal cikin alqur'ani, idan Allah subhanahu wataala ya bayani game da ƴan aljanna kai tsaye za ya kawo bayani cewa wanda ya ƙaryatar da ayoyin shi su kuma zai shiga wata jahannama. Kamar yadda nan wurin Allah subhanahu wataala ya yi bayani game da annabi Adam da sauransu wanda ke cikin aljanna, Allah ke cewa wallazina kafaru, su kuma waɗanda suka kafirta, wa kazzabu bi ayatina, suka ƙaryatar da ayoyinmu, ulaika ashabun nar, to waɗannan ma'abuta shiga wata jahannama ne, hum fiha khalidun, za su dawwama a cikin wata jahannama. Allah ka tsayi mu. Kenan duk wanda ya ƙaryatar da ayoyin Allah, ƙaryatar da aya Allah, wannan ƙofa buɗe ce, abubuwa ne, ƙofa ce mai faɗi, ba abu ɗaya ba ne ba ke sa mutum ya ƙaryatar da aya Allah. Kenan duk wani abun da wanda Allah ya sabkar da aya bai yarda da wannan ayar ba, ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta mashi aya bai yarda da wannan ayar ba, ko kuma wanda ya ƙaryata wani hukunci daga cikin hukuncin Allah, dukkan shi wannan ƙaryata da aya Allah ne. Mun fahimta, Allah ya ce ayi abu kaza, baka yarda da wannan faɗan ba, ƙaryata da aya Allah ne. Shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa duk wanda ke da wannan, to Allah subhanahu wataala yake cewa wannan ma'abuta ya shiga wata jahannama ne, kuma hum fiha khalidun, kuma zai dawwama ciki. Wannan wanda ke ƙaryatar da ayoyin Allah kenan. Wasu wuraren za mu ganin cewa Allah subhanahu wataala in ya yi bayani ga ƴan aljanna sai ya kawo ayar da ke nuna cewa wanda ya ƙaryatar da aya, to shi kuma zai shiga wata jahannama. Kamar wannan wurin, muka duba cikin suratul maida aka Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada lillahi al ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada bil qisti wala jirmannakum shana'an qawman ala Allah ta'dilu azwa karshen aya kaga duk wannan bayanai ne na aljanna sai Allah ce wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim mun fahimta haka cikin suratul maida din dai gaba gaba Allah subhanahu wataala da ya zano bayani wa iza sami ma unzila ila rasul azwa karshe fa asabahumullahu bima qalu azwa karshe Allah sai ce wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim to haka Allah subhanahu wataala ke tamamme ta wannan wurara din dai ya bayani game da ayan aljanna ya bayani game da abinda za ka yi ka shiga aljanna sai ce tuntu kuma wanda ya ƙaryatar da ayoyin Allah kuma shi kuma ga hukunci shi kenan wannan yana nuna cewa ɗan aljanna wanda ya aikata aiki na ɗan aljanna wanda kuma ya ƙaryatar da ayoyin Allah shi kuma aiki ne daga cikin ayyukan da za ya kai mutum shiga wata jahannama Allah ka tsare shi Allah ya ce
ya bani isra'ila اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي ترهبون
الله كتشوى يا بني إسرائيل الله سبحانه وتعالى قوما يفارى من قصة بني إسرائيل بني إسرائيل كلمة إسرائيل تنانفي دباوا الله bawa Allah tana nihi da wannan wurin yana nufi da annabi Yaqub mun gane bani Isra'ila ƴaƴan annabi Yaqub kenan ƴaƴan bawan Allah kalma Isra'ila bawan Allah take nufi kenan ya bani Isra'ila yaqu ƴaƴan annabi Yaqub udkuru ni'mati allati anamtu alaykum ku tuna ni'imomin da nayi muku Allah ke cewa ya ku bani Isra'ila ku tuna ni'imomin da Allah ya muku Allah ya ma bani Isra'ila ni'imomi kala kala wayare da dama Allah ya faɗa cikin alqur'ani Allah yake cewa zallanna alaikum al-ghamama wa anzalna alaikum al-manna wa salwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yuzlimun kaga Allah yake cewa ya zallanna alaikum al-ghamama wa anzalna alaikum al-manna wa salwa Allah ya musuki ya yi musu ni'ima ta abinci ta ƴaƴan tsuntsaye ta abubuwa da dama wani wurin Allah subhanahu wataala yake cewa idh ja'ala fiikum anbiya'a waja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al-alamin Allah subhanahu wa ta'ala ni'ima da yayi bani Isra'ila ya sa yawanci annabawa suna cikin kabila bani Isra'ila sannan kuma yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa na ba ku abinda bun ba wata kabila ba a doran duniya ma lam yu'ti ahadan min al-alamin a doran duniya gaba daya kaga wannan ya nuna mana cewa Allah ya yi bani Isra'ila ni'ima wani wurin yake cewa wa izna jaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim wannan dinin imomin da Allah subhanahu wataala ya ma bani Isra'ila ne yadda ya tsiratar da su daga musibar bani musibar fir'auna da cutarwar fir'auna fir'auna kasance yana kashe ƴaƴa maza yana rayar da mata kaga duk wannan Allah ya tsiratar da su Allah ke cewa faraqana alaikum jama'a wa Allah faraqana alaikum Allah ya bambanta tsakaninku da ni'imar da Allah ya musu bani Isra'ila ya bambanta tsakanin ni'imomin da ya musu na cutarwa fir'auna da kuma lokacin da suka kasance suna bautar dan maraki Allah ne yake cewa duka sun ma'afuna an duka sai muka yafe muku duka abinda suka kasance Allah ya musu duka Allah ya yafe abinda suka aikata mu Allah Allah ya yafe musu wannan kadan daga cikin ni'imomin da Allah ya ma bani Isra'ila Allah ke cewa ku tuna ni'imomin da na muku ya bani Isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum ku tuna ni'imomin da na muku ni'imomin da Allah ya ma bani Isra'ila tana da yawa wa aufu bi ahdi sannan kuma ku cika alƙawalin da kuka dauka alƙawalin da bani Isra'ila suka dauka wajen Allah subhanahu wataala shine su bauta mushi kare kada su hada shi da wani wurin bauta kamar yadda Ibn Kathir ya faɗa cikin littafin cewa su bauta ma Allah shi kadai ba tare da sun hada shi da wani wurin bauta ba wasi bi ahadikum nima sai in cika muku alƙawarin da nayi muku wa iyaya farabun ni ne ta kamata ku yi tsoro Allah subhanahu wataala yake cewa ni ne ta kamata ku yi tsoro Ibn Kathir ya kawo aya bayani game da wata ni'ima ce wani alƙawari ne a bani Isra'ila suka yi suka dauka wajen Allah subhanahu wataala. Alƙawari na farko sun dauke alƙawarin cewa Allah ya ce ku cika alƙawari, ma'ana ku bauta min ni kadai, kada ku hada ni da wani wurin bauta. Sannan sai ya kawo aya da ke cikin suratul Ma'ida, yake cewa Allah subhanahu wataala ya zano ni alƙawari tsakanin shi da bani Isra'ila, ku yi kaza ni kuma in muku kaza. Wata wani alƙawari ne suka dauka, la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azartumuhu aqartumullaha qardan hasana, shi kuma Allah zai Allah ke cewa in kuka yan kafartu la ukaffiranna ankum sayi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa man kafara ba'da dhalika. Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa inda kun tsaya da sallah, la in aqamtumus salata, inda ku tsaya da sallah, wa ataytum zakata kubara zakka wa amantum bi rusuli, kuyi alqawli kuyi imani da annabawa na gaba daya. To nan kaga alqawlin da bani Isra'ila Allah yake cewa ku cika, in kun cika alqawli kuka yi bauta mu Allah shi kadai, in kun cika alqawli kuka yi sallah, in kuka yi bada zakka, kuka yi imani da manzani, kaga duk wannan ba su yi shi ba, sai suka saba. Allah ke cewa fa bima naqadhim misaqahum, lokacin da suka saba alƙawarin su, la'annahum sai muka la'ance su, suka saba wannan alƙawari. Shi kuma Allah ya musu alƙawari in sun kiyaye, menene za su kiyayewa wannan abubuwa? Su yi imani su bauta mu Allah shi kadai ba tare da sun hada shi da wani wurin bauta ba, sannan su tsaya da sallah, su ibada zakka, su imani da manzanni. Bani Isra'ila su ne daga cikin su Yahudawa da Nasara ba su yi imani, ba su cika alƙawarin da Allah ya suka dauka tsakanin su da Allah. Allah ke cewa fa bima naqadhum, lokacin da suka saba alƙawarin da muka yi musu, la'annahum sai muka la'ance su. To bani Isra'ila sun saba wannan alƙawari. Allah yake cewa ufu bi ahadi, ku cika alƙawarina, ufu bi ahadi, ufu bi ahadikum, ku cika mana alƙawarina wannan da na zano, ufu bi ahadikum, ni kuma zan cika muku alƙawari. Allah subhanahu wataala ba zai saba musu alƙawari ba. Idan sun tsaya da sallah, duk wanda ya tsaya da sallah Allah ba zai saba mushi alƙawari ba, kamar yadda hadisi ya tabbata. Salloli guda biyar din nan da muka sani, hadisin Ubaratu Musami ta yake cewa khamsu salawatu, salloli guda biyar, duk wanda ya kiyaye su da tsarkinsu da ruku'insu da sujudansu da komai da komai ya kiyaye, to Allah subhanahu wataala yake, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahul janna, alƙawari ne, gaskiya ne, Allah subhanahu wa ta'ala mai alƙawari zai shiga da shi aljanna. Mun fahimta? To wanda ya saba hau bai yi alƙawarin ba, baya da wani alƙawari tsakanin shi da Allah. To haka bani Isra'ila in sun kiyaye, sun cika alƙawarin su tsakanin su da Allah, Allah zai musu kaza. Ba su kiyaye ba, sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa saboda saba alƙawarin da suka yi, su ya sa muka la'antar da su, muka la'ance su. فَبِمَا نَقَضُوا مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ, da suka saba alƙawarin da muka yi tsakanin su sai muka la'ance su. Sai Allah ya ce wa aminu
bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bihi wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyyaya fattaqun.
Allah subhanahu wataala ke cewa wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, ku yi imani da abin da na saukar, shine alqur'ani, ku yi imani da abin da na saukar, musaddiqan lima ma'akum, wanda ke gaskantar da abin da ke ga hannu, wa la takunu awwal kafirin bi, kada ku zanto ku ne farko wanda za su fara kafirce mu ayoyina. Kaga ta Allah subhanahu wataala ke cewa wallazina kafaru wa kazzabu, to Allah ke jawo hankalin bani Isra'ila, ku yi imani da abin da na saukar da shi, shine ana alqur'ani, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, alqur'ani yana gaskantar da abin da ke ga hannunsu na at-taura da injila. Allah ya saukar da alqur'ani, yake Allah ke cewa inna anzalna ilaykum kitaba bil haqq musaddiqan lima ma'akum, kaga Allah ke cewa mun saukar muku da alqur'ani, mun kawo sabkan muku da littafi wanda alqur'ani ne, alqur'ani yana an sabka da shi, kuma yana daidai da abun da yana tabbatar da abun da muka sabkan muku, sannan kuma wa muhaiminan alai, sannan kuma yana goge abun da kuka zo da shi na cikin at-taura. To Allah ke cewa wala takunu awwal kafirin bi, kada ku zanto ku ne farkon wanda za ku fara kafirce mini, ma'ana ka bani isra'ila din imaman da nayi muku kadaran to kuma ku ne harko wanda za ku kafirce mu wala tashtaru bi ayati samanan qalila sannan kuma koda kada ku saida ku yi kasuwanci ku saida ayoyi na dan abaku wani abu dan kankane abinda bai taka kara ya kariya ba shine wala tashtaru bi ayati samanan qalila kada ku sayi da ayoyi na ku sayi shari'a ku sayi ata ku ba da shari'a kada ku saida Allah ke cewa wala tashtaru bi ayati ayoyina wa'inda na sabuka zuwa gare ku kaku je kuna sayar da su da dan abin da bai taka kara ya kariya ba nan malamai ke yin mas'ala Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan ayar da faɗi komai yana iya shiga da ci duk wani abin da ayoyin Allah ne za ka bada a baka samanan kalilan yana shiga cikin wannan koma menene Ibn Kathir yake cewa daga cikin masail din da ke shiga cikin nan ka karanta wani abu na ayoyin Allah a baka wani kaso na kasan na rabon duniya ma'ana ka bada alqur'ani a baka kudi ka karanta alqur'ani a baka kudi ka karanta ayoyin Allah hukuncen da ba wanda ake yi mishi sai Allah a baka kudi hukunci wanda Allah subhanahu wataala shi kadai ake kamar ibada kayi ma wani ibada dan ya baka kudi dan ka samu duk wannan yana shiga cikin wannan hukunci mun fahimta duk wani abin da ka bada shi ne abin da Allah ne kadai ya sabkar da shi kadai ake yi ma ka bada shi dan a baka kudi kaga wannan kofa mai hadi ce wannan zai iya shiga in yi karatun Qur'ani a bani kudi wannan zai iya shiga in karantar da hadisi ko ilimi a bani kudi wannan zai iya shiga in sabki alqur'ani in yi sabka a bani kudi duk wannan yana shiga ciki kofa mai fadi ce wala tashtaru bi ayati samanan qalila kada ku saida ayoyi na dan a baku wani abu dan kadan mun fahimta wannan matsala da malamai ke tattaunawa game da wanda zai karantar a bashi kudi wala tashtaru bi ayati haka Allah yake cewa samanan qalilan dan a bada wani abu dan kadan Allah ke cewa wa iyaya fattakuni ne kadai ta kamata ku yi tsoro abinda ibada ce ba wanda ake ma sai Allah kayi shi dan a baka kudi wannan haramun kayi shi dan a baka kudi haramun kofa ce mai fadi mun fahimta haka ake daukar matsala cewa mutum zai karantar misali a dauke ni in karantar da Qur'ani a bani kudi ya halitta nan malamai suka yi maganganu kamar haka wasu malaman suka ce bai halitta ba daga cikin su akwai Imam Abu Hanifa yace cewa bai halitta ba ka karantar da wani abu na Al-Qur'ani a baka kudi ka karanta ma wani Al-Qur'ani ya baka kudi kai ma wani sabka ta Al-Qur'ani ya baka kudi ka je gidan wani kana koyi Qur'ani a baka kudi duk wannan Abu Hanifa ce bai halitta ba mun fahimta jumhurin malamai suka ce Imam Malik Imam Ahmad Imam Shafi suka ce ya halitta suka dogara da hadisin da Abi Sa'id al-Khudri ya rawaito Abi Sa'id al-Khudri ya rawaito hadisi wasu bayan Allah jama'a sun yi balaguro Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika su zuwa balaguro wata sirriya Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika su ya aika su suka bi wani kauye da suka bi wannan kauye sai suka nemi a ba su ruwan zama a ba su ruwa su huta sai ɗan garin suka hana su sai suka huce suka yi ta bayan garin suka zama su a wannan lokacin ba a rade ba sai mai garin garin sarkin garin sai kunama ta halbe shi suka neman magani sai aka yi daidai da wani tunanin shi yace a tambayi wancan bayan Allah baki da ke bayan gari ko da an samu magani gare su sai aka tambaye su kuna da shi sai suka ce eh sai suka karanta mushi suratul fatiha a wurin mun karanta lokacin da muke tafsirin suratul fatiha aka karanta mai suratul fatiha sai warki da ya warke sai suka nemi a biya su wannan abin da suka yi kokarin su tunda mun roƙi ku taimaka mu ku taimaka mu to mu ma yanzu abin da muka muku sai kun biya mu suka biya su wasu suka karba aka ba su akuya wata ruwa na cewa akuya ce aka ba awaki ne aka ba su wasu kuma ta dabbobi ne kofa gude ba faɗi nau'in wani irin dabbobi bane mun fahimta wasu suka karba wasu suka ki karba sai aka sai suka je wa'anda suka ki karba sai suka je suka kai ƙara wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ya gansu sai yace me ya ba ku labari me ya ga muku annaha ruqya ce a ruqya ce annabi sallallahu alaihi wasallam kace inna haqqu ma akhastum alaihi kitabullah abinda ya kamata ko abinda ya fi kamata a dauki lada gare shi inna haqqu ma akhast alaihi ajran kitabullah aw kama qala sallallahu alaihi wasallam abinda ya fi cancanta ka dauki lada gare shi shine alquran kai kokari ga alquran ya baka lada kaga yanzu jamhurin malamai da wannan hadisi suka suka dogara kuma hadisi ne ingantacce hadisin sahihi yana cikin sahihai ne mun fahimta wasu malaman suka tsaya tafsiri suka tsaya zakiya ba su kai ka haramci ba ba su kai halacci ba mun fahimta suka ce tafsiri idan wannan ilimin ba wanda ke iya koya shi ba wanda ya san shi sai kai kadai ba wanda ya iya shi a ce yanzu ba wanda ya san ilimin kimiyya ko ilimin alquran ko ilimin tajwidi ba wanda ya iya shi sai kadai ko kuma a ce kawai ne ganin garin ba wanda ya iya fatiha sai wani wanda ya je ya karatu ya zo shi kadai zai koya musu to yanzu in za ya koya musu sai ya ce to ba ya koya sai an faɗi ko nawa za a bashi to wannan bai halitta ba haramun alqurani ba ka yankewa ka ce kai kaza za a baka mun fahimta idan akwai masu koyawa akwai wanda suka iya amma kai din muke son ka zo ka koya mana ka koya ma ƴaƴan mu mu tai gona mu tai kasuwa kai ka zo ka koya ma ƴaƴan ka kashe lokacinka ka zo ka koya mana ka dauka mana awa ɗaya awa biyu kana koya ma ƴaƴan mu mu je mu yi neman kuɗi kai ka koya ma ƴaƴan mu to wannan lokacin da muka iba naka to dole mu ruba nawa za mu baka ba kai za ka yankiya ba mu mu yi kokari mu biya ka wannan ya halitta ka dauka ansa in ya zanto masu ƴaƴan ne ko masu mutanen ne ko yanzu mutan a samu su mutane mallan da ka tai kana noma zo zauna ka rika koya mana qur'ani to wannan ya halitta su baka kuɗi ka amsa saboda lokacinka ne ka kashi dan ka rika koya musu mun fahimta wannan bayani ibnu kasir ya faɗe shi cikin karkashin wannan aya wala tashtaru bi ayati samana qalila mun fahimta cikin tafsirin shi kenan idan ya zanto mutum ne wanda yana da lokacin shi ya je gona kamar yadda kai ma kike zuwa gona sai aka ce mai mallan ai hakuri ka ya hakuri da zuwa gonan nan zauna ka mu tara muka ƴaƴan mu saboda in muka ce kowa ya kai gona to ƴaƴan mu ba za su yi ilimi ba ai hakuri kai ka zauna ka koya ma ƴaƴan mu mu mutai gona mu yi noma abinda muka samu sai mu zo mu idan muka wani kaso daga nan ne wasu ke ɗaukar wannan sai nuna cewa shi malam ya tahi ya koya in mun noma mu hidda mai zakka mu bashi mun fahimta to kaga wannan in aka ɗauki cewa akwai wanda suka iya amma kai lokacin ka ne za ka saida mu nan ya halitta kamar da ibnu kasir ya faɗa idan kuma ya zanto ba wanda ya iya wannan abin sai kai kadai kuma ka zo ka ce kai ba ka koyawa dole sai in an baka kaza in dai abin da ya shafi alqurani ne ko ilimin da ya shafi ilimi na alqurani wannan bai halitta ba ka buga sanda ka ce ba kai sai in an baka kaza mun fahimta wannan shine wala tashtaru bi ayati samanan qalila ibnu kasir yake cewa kowa mai hadi ci abuwa da dama suna shiga abin da dai ya zanto ayoyin Allah ne za ka bada da a baka wani abu na kasan duniya mun fahimta kowane lokaci mai koyarwa abinda ake so gare shi tsarkake niyya ya koya dan Allah idan wani ihsani ya zo ya karba wannan babu ba matsala bane ba mun fahimta amma ka dogar da wannan ka ce kai ba kai sai in an baka kaza wannan shine bai halitta ba ba ka buga sanda ka ce in ba a baka kaza ba za kai ba mun fahimta sannan kuma mun uwayen yaran kuma dole ne sai mun lura da halin da malam yake ciki malami ya kashe lokacin shi yazo yana koya to dole ne a hidda mai haƙin shi in ana son a yi karatu na ƙwarai amma in ba a za a biyan malam ba to sai malam fa ya riƙa raba lokacin shi shi ma ya riƙa taya gonan nan shi ma ya riƙa taya neman kuɗin nan don ya kula da rayuwar gidan shi saboda ku da kuka tsaya shi ba ku riƙe malam hannu goma ba hannu biyu ba to dole ne malam ya raba shi ma ya ga lokacin da za a koyawa ya ɗan ba ku lokaci sannan ya ruga ya je neman abin da za a ciyar da iyalin shi amma an kuka ɗauke lokacin malam gaba ɗaya kuka biya shi to wannan sai tsaya karantar da ayyanku shine wala tashtaru bi ayati samanan qalila sai Allah ce
wala talbisul haqq bil batil wa tattumul haqq wa antum ta'lamun وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ
daga cikin wasiyoyin da Allah subhanahu wataala yake yi wa bani Isra'ila yake cewa wala talbisul haqqo bil batil kada ku cakuɗa gaskiya da ƙarya nan malamai yake cewa daga cikin su akwai Ibn Kathir yake cewa gaskiya da ƙarya shine musulunci da yahudanci da nasaranci yahudanci da nasaranci ƙarya ne shi ko musulunci gaskiya ne wala talbisul haqqo kura ku cakuɗa gaskiya da ƙarya sannan yace kuma kada ku cakuɗa latattafanku da kuka harrafa kuka juya su kuka canza kuka goge wani abu da alqur'ani da ba a taba canza su ba la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi alqur'ani ba ya taba da inda wani inhirafi ya zo mishi ko kuma a taurar injila da yawa an cancanza Allah ya ce afata umuna an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasmauna kalam Allah thumma yuharrifunahu kaga wannan yana cewa yahudawa da nasara da tatafansu sun harrafa su sun cancanza abin da ke daidai da ra'ayinsu to wala talbisul haqq bil batil kada ku cakuɗa gaskiya da gaskiya da ƙarya alqur'ani da la tatafanku da kuka cancanza kuka gogoge abin da ke daidai kuka bar abin da ke san zuciyarku ko kuma yahudanci da nasaranci da musulunci wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq ku koyi gaskiya ma'ana ga abin da gaskiya ne da ƙarya sai ku cakuɗa su ga gaskiya sai ku koyi gaskiya ma'ana kun hada nasaranci da yahudanci da musulunci sai ku koyi abinda musulunci ya ce mun karanta hadisin wani bawan Allah kissa Usama bin Zaid wani bawan Allah wanda daga cikin yahudawa wanda ya aikata alfasha aka zo za a mai haddi na jefewa da aka zo aka ce mishi ya zo ya karanta ya zo a mai hukunci sai ce ba ya san hukunci da alqur'ani sai Allah a sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambaye shi to cikin littafin ku a taura babu hukunci babu aya wadda ta bada hukuncin cewa wanda ya aikata alfasha a jefe shi sai suka ce babu to sai Annabi ya ce to me kuke yi na wanda aka kama na aikata wannan aikin sai suka ce muna kama su ne da macen da namiji mu kama su mu daure musu bulala sai Usama bin Zaid ya ce kaza ta ce kai ƙarya ba haka bane ba fa'atu bit tawrat in fatlu kul fa'atu bit tawrat fatluha in kuntum sadiqin ku zo da at-tawrat mu karanta ta inda kun kasance ba masu gaskiya bane in kun kasance ku masu gaskiya ne ku zo mana da at-tawrat mu karanta mu gani ko da aka fara karanta Usama bin Zaid ko ana karantawa sai ɗaya daga cikin wani yahudi ya sa hannun shi dadi inda ayat take kaga wannan suna koyi gaskiya suna bayyana abinda ra'ayin su ke so shine wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun sallallahu alaihi
wa aqimus salata wa atuz zakata wa rak'u ma'a rak'in
Allah ya ce wa aqimus salata wa atuz zakata wa rak'u ma'a rak'in ku tsaya da sallah daga cikin nasiha da wasiyya da Allah subhanahu wataala ke yi wa bani Isra'ila wa aqimus sala ku tsaya da sallah wa atuz zakata ku bar zakka wa rak'u ma'a rak'in ku yi ruku'i tare da masu ruku'i ku yi sallah tare da masu yin sallah ku in kuka tsaya da sallah kuka bar zakka to in za ku sallah kuma ku yi sallah tare da masu yin sallah to nan aka faɗi mas'aloli kamar haka wannan aya tana karantar da mu da kuma ita malamai ke kawo hujja cewa wajibin yin sallah cikin jami'i sallah cikin jami'i wajibi ne mun fahimta wasu malaman suka ce ba wajibi bane ba wasu suka ce kan wajibi ne maganar tafi inganci tafi karfi cewa sallah cikin jami'i wajibi ne ga aya warka'u ma'ar raki'in ku yi sallah ku yi ruku'i tare da masu ruku'i kaga nan jami'i ne mun fahimta to kaga wasu malaman sai suka tace a sallah cikin jami'i ba wajibi bane ba suka dogar da hadisin Ubadah bin Samit kamar yadda muka karanta salloli guda biyar duk wanda ya kiyaye su da ruku'in su da komi da komi haƙi ne na Allah ya sa shi aljanna suka ce mafhumu mukhalafa oho bai kiyaye ba in mutum bai kiyaye ba ba haƙi bane ga Allah ya sashi aljanna, to ina za kai shi wuta ko ba haka bane ba, to duk abin da ya kai ga wuta menene fa'ida ya kata shi? Mun gane wannan kaɗan daga cikin ayoyi wanda ke nuna cewa wanda suka dogara da cewa sallar jami'i wajibi ce. Akwai hadisi guda uku wanda ke tsoratar da cewa lalle Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajabtar bal sallar jami'i wajibi ce in ka saurari hadisi guda uku. Hadisi na farko Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wallazi nafsi biyadi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantse yace na rantse da wanda raina ke hannun shi, laqad hamamtu an amura bis sala, na yi kokari na so in yi umarni da sallah, fa tuqam atadata kenan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa rantse da wanda ran shi ke hannun shi ya so yayi umarni wani ya bada sallah. Mu duba a tarihi da inda hadisi ya tabbata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye yana nan, wani ya bada sallah ga Annabi na in ba Abu Bakar ba. Hadisi mun karanta hadisi cikin sahihaini, Abu Bakar kadai ya taba bada sallah, Annabi sallallahu alaihi wasallam na raye yana nan, shi ma bai da lafiya ne, amma da lafiyar shi garangas ba wanda ya taba bada sallah Annabi na nan. Amma da wannan wajabtin Annabi ke cewa na so in umarni wani ya bada sallah in je in hura wuta in riƙa bin gidajen mutane, duk wanda na iske shi bai ta yi sallah ba in sa wuta in ƙona mai gida. Don saboda tsananin wajabcin sallah Annabi ke cewa zai sa wani ya bada sallah shi kuma ya tsaye da wuta yana bin gidaje, duk wanda ya iske shi bai ta masallaci ba, saboda su zamaninsu ba kamar zamaninmu bane ba, ba mu iya gane wane ya ta masallaci ko bai ta ba, sai in ba mu gan shi cikin masallacin ba, in ma mu gan shi ba mu tunanin bai zo masallaci, tana yawa wani masallaci ya ta yi, tana yawa da laguru bayana. Mun fahimta a su zamaninsu gidajen kalbabu ne, an san kowa da kowa, in mutum bai zo ba an sani. Da Annabi ya wawaya za ka ji a ce ina wane, ya san yau bai zo masallaci ba. Kun ba kamar zamaninmu bane, wani shagulgula za su sa ma ba za mu zuwa masallacin da Annabi yake ba. Mun fahimta duk inda mutum yake kokarin shi duk kuma ina yake sai ya samu ya sallah bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kenan da Annabi ya wayo ya san wane ne bai zo ba kai tsaye. Hadisai sun yi bayani cewa wani lokaci Annabi za a gama sallah wayo ya ce ina wane, kawai ya san cewa wane ba ya nan bai zo sallah ba. Mun fahimta, to kaga Annabi ke cewa zan bi gidaje ina kona gidajen duk wanda bai zo sallah ba. To kaga hukuncin da ya kai har Annabi ya yi kona ma mutum gida, to ba karamin hukunci bane ba. Mun fahimta, hadisi na biyu Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man sarra'u an yalqa Allah, duk wanda ke kwaɗayin ya haɗu da Allah musliman musulman shi, falyuhafiz ala ha'ula'i salah, duk wanda ke kwaɗayin ya gamu da Allah musulmi to ya kiyaye da yaccan sallolin cikin sallar jami'i. Duk wanda ke son ya mutu musulmi ya haɗu da Allah yana musulmin shi ya kiyaye sallah cikin jami'i. Annabi ke cewa saboda ya bincika ba mai kiyaye ba wanda ke takallufi game da ita sai munafiki. Mun gane ka ga wannan nan cewa wanda ba ya sallar jami'i wannan alama ce ta munafinci. Saboda Annabi ya ce ya lura wanda ba ya kiyaye ta ba ya cikin jami'i alama ce ta munafiki ne. Annabi ce munafiqan khalisan, munafiki tsantsancen munafiki. Kaga in ba ka sallah cikin jami'i mu za mu buɗe baki mu ce wane munafiki ne, kana da ikon ka faɗi haka. Annabi ya faɗa kai mai tsawa ne kai. Mun fahimta, ashe siffa ce daga cikin siffofin munafikai, sanda Annabi ya ce wanda ke so ya haɗu da Allah salim alim musulmi, kuma Allah ya ce wala tamutunna illa wa antum muslimun, ku dage kada mutum ya mutu face yana musulmi. Wani wurin Allah Annabi Yusuf ya ce tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin, ya Allah ka karɓi rayuwa ta musulmi. To duk wanda ke son ya haɗu da Allah yana musulmin shi ya kiyaye salloli guda biyar cikin jami'i. Hadisi na uku na ƙarshe wanda ke nuna tsananin hadisai da dama suna nan, wanda ke nuna hushin Annabi sallallahu alaihi wasallam gaban da wanda ba ya yi sallah cikin jami'i. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani game da wani bawan Allah makahu جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا باعه على مقاوه يا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم يتي ليس لي قائد يقودني إلى المسجد باني دواني تنجا قورا واند زي كين وسلاتي كما النبي هذا مش مقاوهني سأل النبي صلى الله عليه وسلم يمشي سوكي سيتي با مطلع تنجا ياب مقاوهني كما يدى ما في شرح حديثي كنتيا نهرقو مقاوهني شي na biyu bayar dan jagora na uku hanyar da yake tahowa akwai datti akwai ramummuka kai zuwa ya fada cikin rami kaga uzuri uku wannan uzuran guda uku karfadi ne na farko a ce makaho ne mutum baya gani kuma bayar dan jagowar da zai kai shi masallaci kuma ana mai tsoro in ya biyo hanya zai iya fada rami kaga wannan uzura karfadi ne ga mutum ya zauna ya sallaci cikin gida inda ni da kai ne ba ma sai mun je mun tambaye wani malami ba kai tsaye kawai zaka zama ka gida kawai kada da uzuri mutum ko ciwon kai ko ciwon kawai sai ba iya zuwa masallaci kawai shikenan ya sallaci gida amma wannan bawan Allah yana neman sauki ne faraka salahu annabi sallallahu alaihi wasallam sauki falamma wallahi ko da ko da yiwa ba sai annabi ya ce hal tasma nida shin kana jin kiran sallah sai bar an ta eh yana jin kiran sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ajib dole ka amsa kana jin kiran sallah yana ji ashe duk wanda ke jin kiran sallah dole ne sai ya zo masallaci ne wani bawo Allah da uzurin ran shiga sanan amma wannan uzurin ba su zanto karbabi wurin annabi annace fa ajib dole ka amsa dole ne ka zo masallaci duk uzurin nashi annabi sallallahu alaihi wasallam bai mai uzuri ba kaga wannan duk hadisi ne wanda ke nuna cewa wajibi ne mutum ya yi sallah cikin jami'i warqa'u ma arraqib sallah ce
atamuruna bil birri wa tasawna anfusakum wa antum tatluna al kitab afala taqilun
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ku bani isra'ila atamuruna nas bil birri shin kuna umartan mutane su aikata aikin alkhairi wa tansawna anfusakum kuma kuna mantawa da kanku wa antum tatluna al kitab kuma kuna karanta littafi kuna sa mutane su yi azumi su yi zakka su yi tsoron Allah ku ba ku kuma ga kuna karanta cikin alqur'ani afala ta'qilun shin wannan yana daidai da mai hankali hankali yana daukar wannan ga kaka ce ayi amma ba kai mun fahimta duk wanda zai yi umarni a aikata abu kaza amma shi ba yi siffa ce daga cikin siffofin da Allah subhanahu wataala ya suka cikin siffan bani Isra'ila mun fahimta ka ce ma mutane su yi abu kaza amma kai ba kai ka hana mutane su bar kaza amma kai kuma ka aikata wannan ɗaya daga cikin siffofin malamai waɗanda ke saba alƙawarin Allah subhanahu wataala hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata rana za a zo wa ranar alkiyama za a zo da wani bawan Allah a daure shi hannuwan shi da jikin shi da wuyan shi a jefa shi cikin wutar jahannama za a daure shi za a jefa cikin wutar jahannama gashi nan daure zagar kowa na zagar shi sai a zo a tambaya al'ummar da ke zagaye za su tambaya ya kai bawan Allah me yasa me ka haka za a jefa ka wuta a daure haka sai ce na kasance lokacin da a cikin tambayar da za su mai ba ka kasance ba kai ne malamin wanda kake mana wa'azi kake mana kaza kake mana kaza sai ce na kasance ni inna umarce ku ku yi ni ba na aikatawa na kasance inna hana ku ni kuma sai in koma gefen aikata shi yasa Allah zai mai wannan uku Allah ka tsare mu to wannan atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wannan tana karantar da natijar da za mu tsira da ita yana nuna cewa da abin da ka faɗa da abin da ka karantar da mutane da abin da ka hana mutane sai ka bar shi dole ne sai ka bar shi mun fahimta mai wa'azi misali mai wa'azi in ya ce a bar kaza a bar kaza a bar kaza dole ne shi ma sai ya bar a bar sabo dole sai dole ya bar sabo a aikata abu kaza a aikata dole ya aikata idan muka ce haka to kaga wa'azi ba yiwa ba wanda za a yi wa'azi ko ba haka bane ba wannan yana cewa in ji abin da ka faɗa ka ce a yi sai ka aikata shi in ji abin da ka hana ka ce ka a ƙare kai ma sai ka bar shi ka ce a bar saɓo dole sai ka bar saɓo nihayiyan yana yiwa haka don kai haka kenan ka zanto ma'asumi kenan ka zanto malami ya zanto ma'asumi dole ne ya bari dai daga cikin sahabbai yake cewa ba ni iya wa'azi saboda ayoyi guda uku da Allah subhanahu wataala sauka cikin alqur'ani aya ta farko yake cewa ta'murun nas bil birri wa tansawna anfusakum saboda ita ba ni iya wa'azi aya ta biyu yake cewa ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun ya ku muta ya ku mu'minai me yasa kuke fadan abin da ba ku fada ba ku aikatawa afwan yace wannan ayoyin sun suka hana shi ba iya wa'azi saboda cewa Allah ya ce kuna umarta mutane da abu kaza ko kuma ba ku aikatawa can kuma Allah yake cewa me yasa kuke sa mutane su yi abu kaza ko kuma ba ku aikatawa mun fahimta wannan ya nuna cewa kenan in dai da abin da kake karantarwa ba za ka dole ka kiyaye shi azai mutane sun zanto ma'asumai malami kuma ba ma'asumi bane ba mun fahimta kenan dole ne malami ya zanto tsakatsakiya idan mala yace a bar kaza in ya fadi abu dari misali in ya fadi daga cikin wanda yake mawazi in ya fadi sokofi ma'ana in an kilda percentage na 100 to zanto shi ya kwatanta ya kai 80 mun fahimta kamar a ce ya tara mutane da yake mawazi ya sanya hi mutum 70 ya hi mutum 80 kwatanta daidai to wannan ya tsira mun fahimta sauran 20 din wannan su ne matsayin shi da yake dan adam ba ya wuce matsayin shi dan adam cewa zai iya kuskure zai iya daidai mun fahimta to wannan shine sosai da irin abin da al'umman mu ba su fahimta ba sai malam da kai kake aika tafaza ka ba mu kunya irin malamai kamar ku irin malamai ku da ta kamata kaga dole ba magana bace ta mai tunani afala ta'qilun mai hankali bai faɗin wannan magana da hankalin ka muna ganin kamala kake aika ta kaza Allah yake cewa qul inna ma ana basharun mislukum ni dan adam ne irin ku annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni dan adam ne irin ku yadda kake ganin ka iya shi dan zai iya rinjaya ka aika ta sabo malami ma haka Allah subhanahu wataala zai jarabta shi dan ya rinjaye shi aika ta sabo mun gane dan adam kamar yadda annabi ke cewa ni dan adam ne irin ku to ko lokaci ka kalli malam dan adam ne irin ka kaka zargi malam cewa malam shi kwata kwata ma'asumi ne ba sai kaga wani wuri a ce malamai ba a san irin malamai irin wannan gurin shedan zai iya rinjaye malami ya aikata abu kaza bai san ma aikata ba ko ba haka bane ba babu wanda ya karhin shedan sai wanda Allah ya mai gari da madakatar ya tsiratar da shi kawai mun fahimta amma malami kuma ana son ya zanto kuduwa saboda shi kuduwa ne cikin al'umma malami kuduwa ne cikin al'umma idan aka ce wannan abu goma aka zano bisa goma to ka a samu malami yana aikata shidda ko biyar ciki mun fahimta duk yadda Allah zai jarabce ka to bai yace ka aikata daya wanda kai ma baka sani ba sai Allah subhanahu wataala yana cewa wanda Allah subhanahu wataala da ya gano sukukun mumminai cikin suratul furqan wallazina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama allahu illa bil haqq wala yazinun kaga Allah subhanahu wataala yace wanda kaza da kaza da kaza sai yace يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا سي wanda ya tuba to shi so diyawa wanda Allah ya rinsa shi da sani ya aikata amma sai tuba kai tsaye Allah subhanahu wataala ba shi ilimin cewa da ka aikata abu kaza ka tuba sabanin wancan wanda ke ganin cewa shi ba za ya tuba ba mun fahimta to wannan shine malami ya zanto kuduwa duk abin da aka ce bai kamata bane ba a ga malami ya aikata kaza to malami bai sai ma'ana malamai ke cewa su bambancin malami da wanda ba malami ba malami bai aikata abin da dangan naji nayi a sai kan kuskure mun fahimta shi kuma ani zai aikata da dangan saboda haka zuciyar shi ta ya tarbiyantar ita mas'ala ta biyu kenan cewa mas'alar wanda dole ne sai na yi ilu sai na aikata abin da nake faɗa ga wazi wannan ba dole bane ba ba masumi bane ba malami zai aikata abin da sai mas'ala ta gaba cewa mas'ala annabi sallallahu Allah subhanahu wataala yana umarnin bani isra'ila su kiyaye abin da suka san suna ne suna faɗa al'ummar su kuna koyar da al'umma to yanzu to ku ne gaba gaba in aka ce sallar jami'i wajibi ce to kai da ke fada ai sallar jami'i to azan to kai ne gaba gaba wurin azan ka kana sallar jami'i mun fahimta in ka ce azumi wajibi ne to kai ne gaba gaba azan ka kana azumi na farilla in aka ce zakka wajibi ce kai ne gaba gaba wanda za a ganin shi yana bayar zakka to wannan shine malami mun fahimta azan ka gaba gaba kana kokarin azan to kai ne gaba gaba sai Allah ya ce
واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون
الله سبحانه وتعالى كتب واستعينوا بالصبر والصلاة ku nemi dogaro ku nemi taimakon Allah da sabari da hakuri wa salat da sallah ku nemi dogaran Allah ku nemi taimakon Allah Allah ya taimake ku ta hanyar hakuri wa salat da sallah wa innaha lakabiratun lalle sallan nan abu ce mai nauyi illa alkhashin sai masu tsoron Allah su kadai ne ba su ganin sallah da nauyi allazina yuzunnu annahum mulaqu rabbihim wa inda suna tunanin suna da yaqini cewa lalle za su haduwa da ubangijin su wa annahum ilayhi raji'un kuma sun san cewa wurin Allah za su komawa shi yasa ba su dauki sallah da tsanani ba amma wanda bai da yaqini zai haduwa da ubangiji shine bai da tsoron Allah shine ke garin sallah tana mishi nauyi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce yake as'al salatu alal munafiqi salatu al-isha as'al sallat da ta himawi ga munafiki kaga nan Allah ya ce inna la kabiratun abu ce mai girma munafiki yana ganin sallah kamar wani dutse ne ake azama shi amma illa al-khashi ne amma ban masura Allah su ba su ganin sallah da wannan wuri dinawayen baccin ka da an ce an kira sallah kai in Allah ya ma imani nagartacce da lokacin sallah yayi ko ba kira sallah ba za ka ganin Allah ya samu abin cikin zuciya ka falka mun fahimta amma annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce as'al wadda ta fi munafiki ne ashe duka sallolin nauyi suke mai amma wadda ta haima nauyi wadda ke ci mai tuwo cikin ƙwarya ita ce sallar isha'i da sallar asuba ita ce da wuya ka ga munafiki ya dage yana sallar asuba cikin jami'i wannan annabi ne ya faɗa kai nan mai tawa kai suffa ce daga cikin suffofin munafiki kaga ba ya kiyaye sallar asuba cikin jami'i kamar saboda annabi ya ce abinda ya haima nauyi kenan sannan sallar isha'i kenan Allah subhanahu wataala ka ta wasta'inu idan za ka neman dogaro taimakon Allah daga cikin siffar da annabi malamai suka ce yaya ne za ni taimako roƙon zan neman taimakon Allah da sallah shine duk halin da nake ciki in fara sallah in roƙi Allah to Allah subhanahu wataala nan ne hanyoyi ne hanya ce daga cikin hanyoyin da ka kama wanda za ka roƙon Allah Allah ta fidda ka daga cikin wannan halin hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu hadisin Jabir annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da Jabir yake cewa Jabir dan Abdullahi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'allimuna al-istikharata kama yu'allimuna suratan min al-Qur'an annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantar da mu istikhara sallah ta istikhara in kana buƙata Allah ya tamke ka kan wani abu Allah ya baka zabi kan wani abu to kai arwalla ka zo kai sallah kada sallah istikhara hanya ce daga cikin hanyoyin neman taimakon Allah da dogaran Allah wurin ya azaka abin da kake buƙata kai sallah istikhara sannan idan kana cikin damuwa kai arwalla idan kana cikin damuwa kai arwalla kaga wannan yana cewa in kai arwalla kuma kana buƙata kai sallah wayaye da dama abubuwa dama sun nuna mana cewa in kana son ka nemi dogaran Allah to ka rika sallah Allah subhanahu wataala zai hidda ka daga cikin halin da kake ciki mun gane istaeenu bis sabr was salaah wa inna la kabiratun illa alal khashiin allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim daga cikin sukkokun mummunai cewa sun yarda cewa za su haduwa da ubangijin su shi yasa suke kiyaye sallah dan su hadu da Allah salim alim wa annahum ilayhi raji'un kuma sun yi yaqini cewa za su haduwa da Allah subhanahu wa ta'ala kai yaqini cewa Allah zaka haduwa da shi salim alim ce sa kake kiyaye sallah kamar da wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yarqa Allah musliman duk wanda ke son ya hadu da Allah musulmi to ya kiyaye kan wannan sallolin kaga wannan aya ta nuna cewa masu tsora masu kushuri cikin sallah su ne wanda ke tunanin za su haduwa da ubangiji kuma sun san cewa za su koma wajen Allah subhanahu wa ta'ala akwai sauran lokaci ko mu tsaya nan nan za mu tsaya insha Allah in akwai tambaya sai a tambaya babu tambaya sai mu yi da addu'a abinda muka faɗa da dai Allah ka ba mu da shi abinda muka faɗa kuskure Allah ka yafe mana Allah ka nuna mana kuskure ka ba mu ikon yara Allah ka yi ikon akan komai Allahumma ghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Allahumma innaka 'ala kulli shay'in qadir ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk